gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Amina Buhari Auna.
Ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 28 ga watan Agusta na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan tsarin da wato tasirin da nada sababbin ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Shin ko talakawa za su amfana?
Duk lokacin da masu arziki suka takura a duk duniya talaka ne zai sha wahala, domin sai su sun yi amfani da dukiyar da Allah ya ba su ta sauko kasa, sannan su su samu su lasa, domin ba kowa Allah ke azurta ba, amma Allah yana bada abinci ne ga mutum ta hanyar dan uwansa mutum.
Haka yake Aisha, muna tafi da ƙarin bayani. Sashi ɗaya kenan da shugaba Muhammadu Buhari ya nada sabbin ministoci. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya gayyato mana wakilan jam'iyyun APC da PDP da ma mai fashin baki akan lamarin. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce shin nada ministoci da shugaba Muhammadu Buhari yayi zai yi wani tasiri akan harkar tattalin arzikin kasa? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Masu saurare, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Zakari Ibrahim, inda ya ce gaskiya dai mu canji muke nema kawai.
Sai kuma ra'ayin Rilwani Ibrahim London Guba, inda ya ce idan sun yi aiki bisa gaskiya da kwatanta adalci za a samu sauyi.
To ita kuma Amina Ibrahim Maiduguri cewa ta yi, ina muku barka da aiki. Haka zalika ina yi wa gwamnatin Buhari fatan samun inganta tattalin arziki ya zama tsakanin talaka da mai kuɗi gibin kaɗan ne, ku tashi lafiya.
Sai kuma ra'ayin Aliyu Usman takai lafiya, inda ya ce to yau da gobe ba za mu yi saurin yabon ɗan kuturu ba, an sai mun ga ya girma da yatsunsa tsaf.
To Aisha, kin ji shi kuma maganan shi.
Dan kyauta.
To amsar mu na gaba kuma daga wurin Abubakar Kawu Girgir, inda ya ce hakika za su yi tasiri sosai, domin dai ministoci su ne ginshikai na cigaban kasa da kuma tattalin arzikin kasa. Fatan mu shine ministocin za su yi aiki don cigaban kasa, ba wai don cigaban aljihunsu ba da iyalansu ba.
To kaga magana masu iya magana kenan. Sai kuma Sani Muhammad ya ce daga Karmo a Abuja, ya ce salam yau da gobe. Gaskiya zai iya kawo cigaban kasa da kuma tattalin arziki, ya kamata ministoci su yi aiki tukuru.
To kin ji shi kuma Tanimu Inuwa Zangon Buji, Allah sa na faɗi sunanka daidai, ya ce hakika bana tunanin wannan nadan ministocin zai kawo sauyi ga tattalin arzikin Najeriya, domin ba masana tattalin arziki aka bawa ministocin ba.
Mansur Baba Huro na fada jihar Gombe da Tasiu Ismail Zita Gozaki da kuma Tahir M Tahir Jambulo suka yi haɗin gwiwa, suka ce salam yau da gobe. Hakika nada ministoci da shugaba Buhari yayi ba rai tasiri ba wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, amma muna yi musu fatan Allah ya ba su ikon yi wa talakawan Najeriya ayyukan ci gaba.
To Aisha, ga kuma Haruna Headmaster Garbo Miga da Aminu Adamu Malama Dori, inda suka ce salamu alaikum yau da gobe, mai ƙarar da sabulun wanzami.
To fakaji.
Mu dai muna yi wa waɗannan ministoci fatan samun nasara a wannan wa'adi na biyu.
Sai kuma Abdullahi Bala Dumbulun da fatan na kira sunan daidai ko kusa ko alama, ya ce saboda ba cancanta aka bu ba. idan ka duba mutanen da aka nada zaka ga basu da kwarewa a wajen misali ministan cikin gida shi tunda wuri ya fito fili yayi bayanin cewa shi fa bai san komai ba akan abin da ya shafi ma'aikatar da aka bashi to kaga tun anan kamata yayi ko dai a canza mar ma'aikata ko kuma a sauke shi kawai amma har yanzu shiru kake ji inji basu magana wai an shuka dusa
sai dai mu ce tun kashar to Aisha kin karanto mana amsar mu ta karshe a yau mun gode ma sauraro ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu to yanzu kuma za mu leka zauren muhawarar mu inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikira ya gayyato mana baki a Kaduna Isa gare ka
a yau muna tare da baki a cikin wannan zaure da suka hada da mai magana ko mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kaduna da kuma shugaban kungiyar masu yada manufar jam'iyyar PDP a jihar Kaduna da kuma lauya mai zaman kanshi mai fashin baki da sharhi akan abubuwan da kan kai komo abinda kuma muke so mu tattauna a wannan rana wato abu ne da ya jibanci wannan kasa da tattalin arzikinta da kuma siyasar da ake ganin ta shiga akan maganar bangaren tattalin arzikin musamman da na zamantakewan al'umma kafin mu fara bari mu ji sunayen waɗanda muke tare kamar inda na fara fadan mukamin su daga bakin su
sunana Salisu Tanko Sono mataimakin jami'in yaɗa labarin jami'ar APC a jihar Kaduna
sunana Muhammad Dan Auta shugaban masu yaɗa manufar jami'ar PDP na jihar Kaduna
ni sunana Al-Zubair Abubakar ni lauya ne mai zaman kansa a Kaduna
mataimakin mai magana da yawun jami'ar APC ana maganar cewa an samu irin wannan matsatsi na tattalin arziki a farkon gwamnatin shugaban kasa Buhari a shekarar 2015 wanda wasu da yawa daga baya suka alakanta abin da jinkiri na nada mukamai waɗanda ake gan su za su gudanar da harkoki na gwamnati ya kake ganin halin da ake ciki yanzu musamman an hada shi da abin da ya faru a baya irin kuncin rayuwa da suke koka
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'innan abubuwan wasu abubuwa ne wanda suka faru bisa yadda aka gadar da su ani kusan zan iya cewa jinkiri ko na wani maganar ministoci zai iya shafan halin da ake ciki duk da yake ka ba da magana a dunkule akwai maganar tattalin arzikin kasa akwai maganar kuma yanayin kunci da ake ciki to ni abin da na fahimta shine yanayin kunci abin da zai kawo yanayin kunci idan kasa tana tsaye cik babu wani abin da ake yi to abin da ake yi nan kuma ba ana dauko shi ne kawai kai tsaye shugaban kasa ya ce ya bada umarni kawai aje ayi kaza ba a ko ɗan su matakai so kaga anan wurin walwalan zai kasance sai an bi waɗannan matakan misali Nasiru da inda aka ce maka ana yin aikace-aikacen raya kasa to akwai alfa na guda biyu ko ma uku na farko amfan aikin da ake yi za a gina kasa ana gina hanya wuri kaza ana gina makaranta wuri kaza misali kenan aikace-aikacen ake to tanan ana samun saukin rayuwa ba don komai saboda za a samu aikace-aikacen yi to aikace-aikacen da gwamnatin tarayya ko na jaha suke yi shin sukan zauna ne kawai su kirkiro aikace-aikacen nan su je su fara yi a'a abin za su yi shine ba mamaki na farko ba sai an sashi a cikin kasafi wanda ki kaga majalisa ta shigo kenan bayan an yi kasafin nan sannan a zo ai passing kasafin ya zama doka sannan a fara yin aikin to mun dinga samun tangarda a baya da irin majalisan da muka samu a wancan lokacin saboda babu wani kasafin kudi da mai girma shugaban kasa aika da shi aka passing din shi ya zama doka ba mamaki cikin wata ɗaya ko wata biyu akwai kasafin kudin da yake sai da wata shida ana ta jugu-jugu to anan wurin kuma shi abin da mu mutanen ba sani ba shine shi kasafin kudin nan doka ne akwai wani tsari irin na tafiyar da mulkin demokrasiya
amma an koka ko a lokacin da su ministocin su ma ba sa zuwa su bada ba'asi na abin da suka kunso a cikin kasafin
to wannan kuma kaga wani bangare ne kuma na daban saboda da su ministoci da su yan majalisa dole ne da su hadu su aiki bangarori daban-daban ba wani wanda zai iya aikin ba tare da wanda ya sa hannu ba shugaban kasa da shi da ministoci ya kamata in sun ba da kasafin kuɗi su kuma yan majalisa su ba su izinin su je su gaba da yin aikin nan to idan an samu irin wannan tsaikon to zai iya yiwuwa cewa an samu sai kone da sakamakon irin wani tangarda da aka samu kila ko tun daga majalisan ko kuma dai daga shi kanshi wurin ministan amma abin da nake so shine ba zai yiwu a ce duk laifin da ake daukowa ana dora shi akan shugaban kasa ba a'a yana da mataimaka
wai yake kawo matsalar wannan matsatsi na tattalin arziki
matsatsin tattalin arzikin kasa ka san dai gadan shi muka yi
a ina
a gwamnatocin baya
saboda dalili
na anan shine duk garin da aka ce maka babu kasuwa in aka ce maka ba za a shigo a siya ba wannan garin sun samu matsala sun gama ka je nan Hamdala a shekarun da suka faru a baya. Kafin kaga an zo an canza naira daya sai an canza sefa na miliyan daya. Duk wata kasan da ta tsinci kanta akan babu abin da za a shigo a siya a kasan nan sai dai ku ku fita ku je ku siyo da tattalin arzikin ku da kudin naku gaba ɗaya ba zai daraja ba. Kawo kaya kasuwa.
Kana nufin rashin zuwa a sai sefa ya kawo saukin rayuwa.
Abin da yasa ba wai ina nufin ina so mu dauki magana nan a hankali ne. Abin da nake nufi anan shine tattalin arzikin mu babu yadda za a yi ba a yi shi yanda zai motsa ba a baya. Saboda kaga dai na farko ba wani abin da muke yi anan Najeriya a baya noman nan ma dai an kashe shi. Ba wani abin da za a zo a ce an shigo daga wajen Najeriya an zo a siye shi. Kaga sabanin yanzu ana noma yanzu misali muna iya ci da kanmu
amma wannan ya kawo ya sauƙaƙa rayuwa
sosai kuwa sosai ya sauƙaƙa mutanen da suke ƙauye da wanda yake zaka gama noman ka zaka kashe ma buhun masara naira 5,600 kaje kana sayar shi 3,500 yanzu an samu sauƙin rayuwa sai dai fa in baka da ikon da zaka je kai aikin gonan nan ko kuma kida ba zaka yi ba ka sa girman kai
Muhammad dan Auta wannan magana na yanayin kuncin rayuwa zaka iya alakanta shi kai da maganar jinkirin ministoci koko ta ina abun ya faru
to alhamdulillah wannan abu ne wanda yake bayyananne ga duk mai bibiyar al'amura rayuwar 'yan Najeriya irin matsayi irin namu abinda yake faruwa ita a fahimtata ita gwamnatin ce ba ta da tsarin da ainihin zai sauƙaƙa rayuwar al'umma me yasa na faɗi haka akwai dalilai kwaya biyar da zan bayar wanda shine a tawa fahimtar ya tsaurara wato ainihin rayuwar 'yan Najeriya suka fada cikin kuncin talauci na farko shine single treasury account wanda ake kira TSA. TSA idan an yi shi da kyakkyawar manufa, ana so ne a gane ta ina ne kuɗi ke zanzarewa. Idan aka gano wurin, sai a saki. Bai zuwa ya zauna dindindin tunda aka mallaka TSN nan. Kuma abin takaici shine waɗanda suke amfana da TSN suke samun abin da suke samu sun ne suke wadatuwa fiye da talakawan da ake mulka ɗaya kenan. Na biyu, akwai taxation. Duk gwamnatin ta dora kanta kawai ita ina haraji yake ta karba kawai yanzu fa an koma ne kawai maimakon gwamnati ta taimaki manyan kamfanoni da 'yan kasuwa domin a rika samun abin da ake kira salary wages wato inda ake daukar albashi mataki daban-daban lokaci gwamnati ta koma kawai ina irin waɗannan manyan kamfanoni 'yan kasuwa suke tammaka musu haraji abin mamaki ma yanzu a ƙarshe an ce dan tallafin da ake ba ma 'yan kasuwa na canjin dala shi ma a zare shi wanda shi dan kasuwa duk duniya ba ta rayuwa ta tsaya Najeriya ba mu ci gaba ko wayewar kan da zamu kulle kanmu kamar inda China ko wasu kasashe suka yi suka yunkuro suka gyara tattalin arziki dalilan guda biyu uku da suka rage shine zero budget da ake mana babu wani dalili da zai sa kai budget a matsayin ka na shugaban kasa ko kuma Ministry of Budget and Planning da har ma da ake maganar 'yan majalisa din sun ci sa hannu ko sun yi me duk mun ji amma don me za ka yi budget akan abun da baka da shi kuma idan ma ka zo ka samu abun kai cho tun da gwamnatin nan ta zo ba inda ta executing budget 45% bata yi ba duk shekara biyar din nan
wannan ne ya kawo rashin tattalin wato kuncin
kwarai da gaske ai babu wata kasa da za a samu ainihin kuɗi baya circulating a hannun jama'a a ce ba za a shiga kunci ba babu wannan kuɗin na circulating kaga na gaya ma uku kenan barin karasa sannan tallafi ya kamata gwamnati ta rika bada tallafi ne ga kamfanoni waɗanda suka dulkushe
me yasa a zamanin ku ba ku yi ba
aiko mun yi alhamdulillahi gwargwadon
wannan kamfani kuka taimaka kamfanoni nawa suka dulkushe a lokacin PDP
duba pijo nan ka duba ka tambaya ka ji lokacin da muke mulki me akai mata ya akai ta tashi ta fara aiki yanzu ina take sannan barin koma maka batun idan yau aka ce gwamnati ta zo ta kasa samarwa al'ummar kasanta abun yi kullun kokarin gwamnatin nan shine mai abin yi ya rasa me yasa saboda a yanzu kamfanonin da suka bar Najeriya suka tashi suka gudu saboda abubuwan da ake musu na takurawa na kuntatawa 'yan Najeriya suka zama ba su da aikin yi kuma gwamnatin ta kasa kirkirar abun da za ta samar ma 'yan Najeriya aikin da za su yi ba noma ake takama da shi ko kuri ba to na tabbatar a yanzu akwai gonar da ni na san da ana noma ta yanzu saurace saboda da aka ce a tafi gonar a baki aka ce a tafi gonar ina tsarin gwamnati
na idan manomin yayi noman gwamnati ta shigo ciki za ta taimake shi ya set ko ya fitar da kasuwar kayan nashi
wannan hauta wannan kuncin rayuwar so kace kace shi talakan bai da ta shigo dumo da ya kamata ya bayar wajen warwarewar kanshi damuwa
yana da ita matsalar talaka shine rashin ilimi rashin sanin abin da zai amfane shi bai ma san talaka ma mu a Najeriya yanzu kashi 75 cikin 100 abin da suke so kawai su ji mugunta an kama wani an tara wani an kwaci kudin wani an rufe asusu
ne nasabar wannan da kuncin rayuwa
yawo nasabar shine duk lokacin da masu arziki suka takura a duk duniya talaka ne zai sha wahala domin sai su sun yi amfani da dukiyar da Allah ya ba su ta sauko kasa sannan su su samu sulasa domin ba kowa Allah yake azurta ba amma Allah yana bada abinci ne ga mutum ta hanyar dan uwansa mutum
tun da jirgin birnin Yamani shin jirgin birnin Ingila to ya kada da Italiya in ya dan foka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike anan
To Aisha, kin ji yanda suka tattauna a zauren muhawarar namu. Ina so in fara jinke menene ra'ayinki akai.
Kore da sai sun tabo muhimman batutuwa kamar misali kasafin kuɗi da kuma sunitin stoci ba da bahasi akan kasafin kuɗi. Idan ka zauna kai kasafin kuɗi ya kamata ka fito kai bayani akan kuɗaɗen da ka ce zaka yi amfani da su, me zaka yi da su, me yasa aka samu wannan da wakancan. A wancan gwamnati da ya shuɗe wa'adi da ya shuɗe ya ƙare an samu wannan matsala sosai amma muna fatan cewa
musamman ina shekarun farkon nan
kinga a dauɗo tsawon lokaci akan abu guda ɗaya ana ta kai komo akai
sai kiga komai ya cushe ba abin da ya matsa gaba ba ci gaba ba ci baya abin da ya kawai
talaka ne yake wahala
so kaman dai yanda dai aka faɗa dai a wannan gutsaran dai talaka dai shine da yake wahala kuma wani hali ake ciki
sosai ya kamata yanzu wayannan sabbin ministocin su mai da hankali da kuma shi shugaban shi ma ya mai da hankali domin kowanne daga cikin su yana da aikin da zai yi ba yadda za a yi a tattara duka a ce shugaban kasa yayi amma kuma shine kai duk inda aka ce kai ne kai wato akwai alhaki mai yawa da ya rataya a wuyanka
kuma ina ga ya kamata a ce an inganta harkokin cikin gida
haka to sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma ga Isa da manyan baki domin jin karashen wannan muhawara
bar salu zubair abubakar ya ka kalli abin a zahirin ce ko a matsayin ku na masu fashin baki
to da farko dai kuncin rayuwa a Najeriya ba wai akan wannan gwamnatin aka fara ba dama ƴan Najeriya suna cikin kuncin rayuwa in mutum talaka ne a Najeriya tun daga independence na Najeriya talaka ba zai ce ya samu wani sauki da ya walwala ba dalili na anan shine bankin duniya tace budget na Najeriya daga 1958 zuwa 2016 kashi 64 sace su jami'an gwamnati sukai sace su akai daga 1958 zuwa 2016 gabaɗaya kasafin da aka yi a waɗannan shekarun in aka hada su kashi 64 waɗanda suke aiki a gwamnati a office ministoci gwamnoni directors clerks sun saci kashi 64 cikin budget din da aka yi a Najeriya wannan 40 din ma da shida da ake magana 36 su ma ba za ka tabbatar da an yi aiki da su ba to kaga kenan rashawa cin hanci takura a son kai da kuma babakere akan mulki suna cikin abin da ya kawo kunci ga ƴan Najeriya na biyu jami'an gwamnati musamman waɗanda suke manyan ma'aikatu kamar gwamnoni shugaban ƙasa minister directors permanent secretaries sun riga sun kuntata rayuwar ƴan Najeriya ni ma kaina abin na bani tsoro yanzu a wannan gwamnatin wanda kuma abubuwan da suka faru kenan a gwamnatocin baya in za a dauki aiki na yara 1000 ba za a fade shi a jarida ba za a sanar ba sai dai a dauki aikin kawai a ba ƴaƴan masu kusantaka da gwamnati kaga an yi haka a CBN last year an yi haka a Federal Inland Revenue Service an yi haka a Nigerian Customs aka dibi mutane ba tare da an sanar ba amma in za a dibi vigilante ko me ake ce mashi wannan abun shara da wannan na graduates din nan me sunan shi n power to sannan ne zaka ga an rubuta a jarida tunda waɗannan yara za a ba su kamar 3,000 ne ko 2,000 wannan abin yana ci mana rai har yanzu ma abin ya zo jami'o'i ta yadda ba za a dauki mutum ba a jami'a ko ya kai sai dai in shi dan wani ne waɗannan halaye na shugabanni ba daga tarayya ba kawai har da jihohi su ne suka assasa matsalar talauci da tsanantawa ma mutane da al'ummomi a Najeriya amma shugaban kasar Najeriya ni akwai abin da nake da ayar tambaya akan shugaban kasar Najeriya da farko za a kama da ɗaya daga cikin jami'ansa waɗanda suke da matsaloli game da rashawa da cin hanci wanda shi yake magana akai amma sai kaga kuma ba za a kore shi ba ba za a mishi komai ba sai ma a bar shi
ina ce mi a division minister kudi ai ta kara gaba da ka irin wannan zargin na takardu ne ma
ai dan in ma baka misalin abin da ake ciki yanzu a ministocin da ake ciki kana da labarin dabinon da aka kawo akai ma waɗanda suke camp na Boko Haram daga Saudi Arabia wanda aka ba yanzu ba minister bace an raba ma AIDP din ba minister bace yanzu
ina alakar wannan da talauci
ai baka san abin da AIDP din suka shiga ba lokacin azumi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sha cin dabino kawai da ruwa ya rayu kuma a haka ya gamsu da an ba su da sun gamsu da haka to mami zai sa a ce an mata minister bayan ga badakalar da ta shiga kuma ba a warware ba kuma ba ita kadai bace suna da yawa so bana tsammanin cewar an dau matakan ma da za a fita cikin wannan tsanani da ƴan Najeriya suka shiga.
Gwamnatin nan ta sha magana cewa kwangiloli da take bayarwa kudade za su sauka hannun mutane da maganar inganta noman nan wanda yanzu mafi aksar mutane sun koma noma. Shekara biyu da ta wuce an kiyasta cewa ba a taba samun manoma sun tafi Saudiya irin wannan shekarar ba. Ba ganin barista su kansu talakawa da za su miƙe su yi nasu ko su bada tasu gudunmuwar wajen jajishewa wajen nema tattalin arzikin nan zai bunƙasa.
To ina ganin baka san labarin irin su Rifan irin su wannan menene na Central Bank ban cika rike waɗannan abubuwan ba irin waɗannan intervention da gwamnati ke bayarwa irin badakalar da ke ciki na waɗannan intervention da gwamnati ke bayarwa shekarar bara sai da shi shugaban ƙasar da kanshi ya tsaida wani tsari na Central Bank saboda dukkan kudaden da gwamnatin tarayya ta ware ba a kai gare su ba kuma ka dauki gwamnatocin jihohi yanzu kamar jihar Arewa wace jaha ce guda daya don Arewa a Najeriya ita ce kasar noma wace jaha ce a Najeriya guda daya da ta dauki noma da muhimmanci karka ce Kabi don in ka ce Kabi filayen da Kabi ta bayar ayi amfani da su filaye ne na jihar Lagos abubuwan da ake amfani da shi a Kabi kashi 60 na amfanuwa da kuma hadakan da suka yi da gwamnatin Lagos a Lagos ake kaiwa wace jaha ce a arewa duk kasar noman da muke da shi da ta yi maganar noma a nan arewa misali dukkan wani abin da kaga manomi ke tinkaho da shi na noma a yanzu to wani dan intervention ne wanda ya kauce ma badakalar da jami'an gwamnati suke yi har yake zuwa gare shi so wannan tsarin talauci da ka gan shi talaka yana yunkuri kar a taba cewa talaka bai yunkuri jami'an gwamnati su ji tsoron Allah abinda yazo hannunsu na kasafin kudin Najeriya su kai shi ga inda aka ce akai kuma su rage fankama da sata da barazana da kwashe kudaden al'umma suna amfani da shi don kansu
kana ce wannan barazana da fankama kana alakan tashi da jam'iyya ko ko duk jam'iyyun da masana da wannan laifin
to ai nace maka tunda aka kafa Najeriya ni kaga yanzu ni shekaru na 51 a Najeriya tunda aka yi Najeriyan nan yadda na ga babana yake fadi tashi haka nake fadi tashi har yanzu ƴaƴana yanzu suna gani na ina fadi tashi kuma bazan rantse ba don ban san gaibi ba bana tsammanin ƴaƴana ba za su yi fadi tashi ba sai dai in Allah ya kawo wani sauyi don haka gwamnatocin baya har zuwa na yanzu ba gwamnatin da ta dauki hanya na gaskiya wanda za ta sauƙaƙa ma rayuwar ƴan Najeriya kuma duk ɗan Najeriyan da yake ganin zai samu sauki yanzu wallahi ina ba shi shawara yayi himma kawai ya daura damara ya ci gaba da gogorma.
Bari mu dawo gurin mai magana da yawun jam'iyyar ABC. Jam'iyyar ABC ke mulki mafi akasari. Barista ya ce ba wai magana ma jam'iyya bace, gwamnatoci ne ba su dauki wata azama ba. Kana ganin kuna da sabon salon da zai sassake damuwar al'umma musamman ma dai talakawa a wannan kasa?
Gaskiya al'amari sauki, mafi sauki kenan shine to ask and cewa you cannot give what you don't have. Ba za ka iya bada abin da baka da shi ba. A Najeriya abu biyu ne ya rage mana, ko dai ka je ka kama sana'a ko noma, amma duk wanda yake tunanin cewa gwamnati ta zo ta bashi aikin da zai yi ya yaudare kanshi, saboda moto ne guda daya mai dauke da mutane 20, mutane 50 sun mata dawainiya, ba kowa zai samu riba. So abin da nake nufi anan gurin shine gwamnatin nan abin da ta dauko shine akan hanya. Na farko an koya ma mutane tarbiyyar nasu daina sa ido akan dole sai gwamnati ta yi musu kaza su koma nasu. Ni ina magana ne anan, amma ni mutumin kauye ne, kuma duk inda mutumin kauye yake yanzu haka yana jina, ni na san cewa ya samu sassaucin rayuwa fiye da baya. Shi mu mutumin kauye dan uwana abin da muke nema shine ka ba mu hanyar da zamu yi mu samu taki.
Shine ake cewa
muna da wuri, muna da wannan
wannan tsari gwamnatin ta yi wajen taimaka manoma.
Kai nan wannan ma gashi na afili yanzu babu wata shekaru wanda aka samu taki wanda yake zaka je ka ce gashi ne zaka je ka saye shi. A yau farashin shi ba daban ba, gobe ba daban ba, sai a wannan gwamnatin. Ta yi bakin kokari.
An ce fa kusan kudin buhun masara shine kudin buhun taki yanzu.
A to ai in kana magana kudin buhun masara shine buhun taki, kudin buhun takin nawa ne yanzu? Kwatakwata ka ce min wanda ake sayar shi na gwamnati 2500. Idan ana sayar da buhun taki 2500, ana sayar da buhun masara a yanzu da nake maka magana 8500 ya ma sauko kenan. A kwanakin baya ko in ce a shekarun baya mun sayi taki naira 10,011, mun sayi taki 9,000, mun je mun sayar da buhun masara 3,500. Dan uwana manomi yana jina. So ba wani abin da gwamnati za ta yi wanda ya wuce wannan. Gwamnatin nan da ta shigo da takin nan yanzu, kaga akwai competition da yawa akan taki. Shi fa mutumin din dai akan harkan gona ne, ina magana nan a kafafen kafan watsa labarai. Ba wani abin da talaka ke nema, in dai manomi ne Allah ya saka mishi taki bai shi ka nema mishi wuri ba.
Amma farashin kayan shi idan ya gama noma ka samu mai takin kuma ba farashi a kasuwa, kana ganin zai koma gona?
Zai koma gona. Ai yanzu har yanzu dai tunda gwamnatin APC ta hau ba a taba sai da buhun masara naira 3,000 kai 4,000 ma ba a taba ba. Ka ku ga an samu sauki. Na rantsi da Allah da Annabi an rika sai da buhun masara naira 3,000, ana sai da buhun taki naira 8,000. Yanzu an zo ana sayar da buhun taki 2,500 misali, kana iya yanzu fike nan kana sayar da buhun masara 8,500.
Yanzu kana nufin noma ne kawai zai warware kuncin rayuwa na 'yan Najeriya?
Shine dai mafi sauki, ba dun komai ba, saboda akasari kashi 70 ka dauke shi 30-70-30, kashi 70 na 'yan Najeriya gaba ɗaya suna tsaro a karkara ne, kashi 30 ne kawai suke bariki.
Kana nufin yanzu ba ku ganin ba akwai ganganci a ce an makalewa noma kadai a matsayin abin da zai farfado tattalin arziki?
Noma ba shine kadai ba, kuma koda an ce an tsaya mu noma kadai ya isa, saboda mun yi wayo mun ga lokacin da ake sayar da dala ɗaya sai ka bada bata ma kai naira ɗaya ba, kuma ba mu da duk abin da ake togo da shi a yanzu a Najeriya. An gina shi ta fannin noma ne.
Ya magana farfado da masana'antu
mu yi magana nan domin Allah, ina irin su a Jakuta, ina irin su nan gashin suna textile na Kaduna, duka wa'annan masana'antun me ya same su? Shin PDP ne, APC ne, gozon gwamnatin APC ne suka mutu ko ko da matan sun mutu? Idan ana maganar masana'antu ne, ina so mu magana domin Allah, maganar masana'antu gwamnatin APC ta zo ta samu komai ragaraga ne.
Kun dawo da su,
ana kan hanya, don babu wani mahalukin da zai zuwa ya ce ya samu mutun da karaya guda uku da ciwo a sume, wallahi sai ka fara yin daya.
Yanzu a tsarin ku
sai ma mutumin ya farfado.
Yanzu a tsarin ku, za ku kamar inda ku tunkari noma, kun tunkari maganar masana'antu dan ganin al'ummar kasa sun samu aiki
sosai kuwa sosai. In dai kana bibiya kamar inda ya faɗa, duk mai bibiya ya san alƙawuran da ke tsakanin gwamnatin tarayya da irin su kasashen China wanda za su zo akan maganar textile nan na Kaduna. Na san akwai wannan shirin textile, ko na san cewa an ci an dauki da mutane ne ma'aikata sun kai sun fi 20,000 ne ko nawa, to na san cewa ana kan wannan aikin kuma za a dawo da shi.
To ina ga dai masu saurare sai su mai da hankali, don yanzu kin ga ya maganan textile kamfanonin textile wanda za a dawo da su
kwarai da gaske,
inda za a je a samu aiki
kwarai da gaske. Ina gani wannan
namu na matasa ne
sosai. Allah ya taimaka, kuma Allah ya sa a yi amfani da damarmakin da hakan zai haifar.
To masu saurare, a nan za mu da sa'aya insha Allah, sati mai zuwa za mu ji ƙarshen wannan muhawara. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown da engineer mu na yau Zainab Abdulrahman, tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Aisha Mu'azu, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
mutukar in wagan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan dai ayan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba